sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 1625 da kuma 31 masu rarrun ma'ajin buriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke mita 102.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalol sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com Masuraro assalamu alaikum da fatan an yi lafiya yau ranar 5 ga watan Satumba shekara ta 2019 sunana Sarfil Hashim Gumel tare da Aisha Ma'azu da masuran abokan aiki muke farin cikin kawo ku wannan shirin a daidai wannan lokacin yanzu dai ga kanin labarai
Yankin tsibirin Bahama na ci gaba da fuskantar barnar iskar mahaukaciyar guguwar Dorian da alamu dai an kusa a samu maslaha tsakanin gwamnatin Hong Kong da masu zanga-zanga Nan ba da jimawa ba manoma a Afirka za su fara cin moriyar bashi mai inshora.
To kanin labaran kina aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa ƴan Najeriya na ci gaba da mayar da martani dangane da kisan da ake wa ƴan kasar a can Afirka ta Kudu. To kowane mataki ƴan Najeriya ke dauka?
Gaskiyar lamari na daina yi mu'amala da su sakamakon abin da suka yi na rashin daidai. Dan gaskiyar lamari abin da suka yi a South Africa bai kamata ba. Ba kuma haka ake yi ba.
Haka kuma za a ji cewa ƴan Niger sun koka bayan da Najeriya ta rufe wasu iyakokinta da makwabtanta.
Ai duk kina ga kasuwar babu shi ba. Kayan in ba na Najeriya ba kowanne ba ya wadatar da mu. Bukatar mu yanzu Allah ya bada uzini dai a diba a gyara.
Sai kuma maimaitin shirin lafiya uwar jiki da Hawwa Umar za ta kawo mana. Haka kuma za mu kawo muku wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro kuke aiko mana ta email amma kafin nan sai a saurara cikakkun labaran duniya.
Ministan Bahama Hubert Minnis yayi alƙawarin daukan duk matakin da zai taimaka wajen cetowa da kuma kokarin gyara bayan da mahaukaciyar guguwar iskar Dorian ta yi yankin Caribbean mai yawan tsibirai kaca-kaca. Minnis ya bayyana wa manema labarai jiya Laraba cewa adadin mutane da suka rasa rayukansu a tsibirin Abaco ya kai 20 kuma jami'ai suna sa ran yawan waɗanda suka rasa rayukansu zai haura. Iskar ta shafe kauyuka kuma yanzu daga tarkacen gidaje sai motoci da gawarwakin mutane shi ya maye gurbin masu yawon bude idan da yake yawan shawagi a bakin teku. Shugaba Donald Trump ya aika ƴan kwana-kwana da suka kware da aiki a bakin teku da masu ninkaya domin bada tasu gudunmawa. Haka zalika jami'an sojan ruwan Burtaniya da kungiyar bada agajin kasa da kasa na Red Cross da ma majalisar dinkin duniya suna nan suna ta bada tallafi kamar su abinci, magunguna da duk wani abin da ake bukata. Shugabar Hong Kong Carrie Lam a yau Alhamis ta ce China ta fahimta tana girmamawa kuma tana bada goyon baya akan yunkurin gwamnatinta na janyewa daga shirin samar da wata dokar hukunci da ya haifar da zanga-zanga na tsawon watanni uku. Lam ta sanar da manema labarai cewa yanzu muhimmin abin da za a maida hankali a kai yanzu shine kawo ƙarshen wannan zanga-zangar da yake daɗa muni da kowace rana don dawo da zaman lafiya a Hong Kong. Ta ce tana fata cewa masu zanga-zangar za su fahimci halin da birnin take ciki da ma yanayin mazauna cikinta. Lam ta tattauna akan wasu matakan da take fata zai bada dama a samu tattaunawa akan tushen rashin jin daɗin ƴan Hong Kong. Amma bata nuna alamar amincewa da duk bukatun da masu zanga-zangar suka zayyana ba. A watan Yuni ne suka fita zanga-zangan kan titi inda suka buƙaci a janye wannan doka ta hukunci. Wanda da an tabbatar da ita da za a rika aika waɗanda ake zargi da aikata laifi zuwa China domin yanke musu hukunci a kotuna da ƴan jam'iyyar Communist ke shugabanta. Yanzu kuma masu zanga-zangar sun ƙara bukatu hudu a cikin jerin bukatunsu daga ciki har da bincike na musamman akan cin mutunci da ƴan sanda suka yi wa masu zanga-zangar sake mutane da aka kama ba tare da wani tara ba. Daina ambaton zanga-zangar da rikici da kuma baiwa ƴan Hong Kong damar zaɓar shugabansu. Masararo kar ku manta sashen Hausa na muryar Amurka ake kawo muku labaran daga nan birnin Washington DC. Manoma a Kenya suna sa ran cin moriyar wani shirin bashi mai inshora da zai taimaka musu wajen sayan kayan aiki da irin tsirrai. Sabanin sauran basukan banki, wannan tsarin bashi ne mai sassauta hadari. Wanda ya kasance shirin wani kamfani mai bada bashi na birnin Washington DC mai suna IFPRI. Wanda manufarsa shine ya kasance samarwa manoma sauki wajen asarar da suke tafkawa a kakar noma saboda canjin yanayi. Yanzu kakan damuna hudu kenan gundumar Machakos take fama da karancin ruwan sama kuma a haka manoma suke kallon gonakin su suna lalacewa. Sauran kiris canjin yanayi ya jefa su cikin talauci domin maimakon su ciyar da iyalansu da abincin da suka noma sai dai su shiga kasuwanni su sayi abincin da za su ci. Gam da sake aukuwan wani fari a shekara ta 2017 ne suka samu wani taimako wanda ake kira Risk Contingent Scheme a turance daga cibiyar bincike da ake kira Food Policy and Research Institute IFPRI a turance. Babbar masaniyar kimiyya Lingzo ita ce take jagorantar shirin.
When the rain doesn't come, there's no harvest. You know, the farmers don't need paper.
Tace idan damuna ta yi kyau ba za a buƙaci manoma su biya bashin da aka basu ba, amma kuma idan damuna ta yi kyau ya zama wajibi manoma su biya basukan da aka basu da kuɗin inshora. Wannan shirin ya sha bamban da ainihin tsarin da bankuna suke bi, wato suke baiwa masu ƙananan noma bashi. Yanzu haka shirin yana matsayin gwaji ne, amma akwai shirin a yi amfani da wannan tsarin a sauran ƙasashen Afirka masu fama da ƙarancin ruwan sama. Ƙungiyar Taliban ta kai harin ƙunar bakin wake a yau Alhamis a babban birnin ƙasar, wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane 10. Mai magana da yawun hukumar ma'aikatar cikin gidan Nasrat Rahimi ya ce waɗanda suka rasa rayukansu duka fararen hula ne, kuma mutane 44 sun yi rauni a harin da aka kai a Kabul. Wannan hari an kai shi ne yankin da ke da tsaro sosai, inda ofishin jakadancin Amurka da ma muhimman ofishoshin gwamnatin Afghanistan ɗin suke.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla, ƴan Najeriya na cigaba da mayar da martani dangane da kisan da ake wa ƴan ƙasar a can Afirka ta Kudu. Yanzu haka dai ƴan Najeriya na bayyana mabambantan ra'ayi da kuma matakai akan kamfanonin Afirka ta Kudu da ke aiki a Najeriya, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da Mahmud Ibrahim Kwari ya aiko mana daga Kano.
Tun ajiya Laraba ne dai hukumomin Najeriya suka yi kiran yi ga jakadan ƙasar a Afirka ta Kudu, kuma ƙasa da sa'o'i 24 su ma mahukunta a ƙasar Afirka ta Kudu suka janye nasu jakadan a Najeriya. Akan dai na nuna yadda alaƙar diplomasiya ke ƙara taɓarɓarewa tsakanin ƙasashen biyu. A nasu ɓangaren kamfanoni da cibiyoyin hada-hadar kasuwanci mallakar ƙasar Afirka ta Kudu a Najeriya, kamar kamfanin sadarwa na MTN da ta fara kantin ShopRite, na fuskantar barazanar ƙauracewa wasu daga cikin abokan hulɗarsu a Najeriya.
Sunana Musa Audu. Duk abu da yake a ShopRite, mu muna da shi a wasu shaguna da yawa, ga su Jifatu, ga Sahad. Me a ShopRite wani babu a wannan abu? Su ba su da kishi mutane, ba su san kansu ba, ko adai da tamamuna da ba zan siya ba a ShopRite ba.
Sunana Baban Lemuktar. Gaskiyar lamari na daina yi mu'amala da su sakamakon abin da suka yi na rashin daidai. Dan gaskiyar lamari abin da suka yi a South Africa bai kamata ba, ba kuma haka ake yi ba. Da akwai abubuwan da ban ma san nasu ba ne, amma a yanzu na ƙara fahimtar nasu ne, kamar MTN da DSTV da Sugo TV. So duk ina tunanin ko wani naji zai mu'amala da su, insha Allah zan kokarin nusar sheshi akan ya ja baya da su, saboda ba su da ilimi na mu'amalantar jama'a.
Sai dai za a iya cewa ba duka aka taru aka zama ɗaya ba, domin kuwa wani rukuni na 'yan Najeriya na ganin lamarin bai kai mizanin ɗaukar irin wannan mataki ba.
Sunana Sani Ibrahim Yusuf ya da kwari. Ba zai iya hana ni zuwa ShopRite ba, saboda ShopRite akwai hannun jarin 'yan Najeriya wacce. Idan ka ce ka je da zuwa ShopRite kamar ka nakasa 'yan ƙasarka kenan, tunda kamfanin ba a ƙasar yake ba, ba a South Africa yake ba, a Najeriya yake. kuma a Najeriya a garin mu Kano.
Ni ina amfani da layin MTN kuma nan da ka gani shekara ta 11 da layin na MTN na amfani da shi. Kuma ni dan wannan abubuwa da suke faruwa a kasar Afirka ta Kudu bai samun jin cewar wai in sauka daga layin na MTN ba. Saboda idan ka kalli abubuwan da suke faruwa a kasar Afirka ta Kudu abubuwa ne da ya kamata a sulhunta su ta bangaren diplomasiya.
Shi kuwa wannan dan Najeriya cewa yake
sunana Awwal Abubakar Zakariya Fan Ido ina amfani da layin waya na MTN. Makomar mu'amala ta da layin MTN a koda yaushe akwai wazan iya rabuwa da shi kasancewar ba ma jin dadin abubuwan da yake faruwa dan ni a yadda nake a dan Najeriya jin da nake yi zan iya rabuwa da line MTN akwai wasu layukan ayi wanda ba MTN ba
sunana Abin gaskiya ba na amfani da line waya na MTN ni ba ni da ra'ayi da ma kuma sakamakon ma rigimar da take tsakanin yanzu Afirka ta Kudu da Najeriya shi yasa ni gaba ɗaya ma ya ƙara fita daga laida gaba ɗaya.
Ko da yake tun a shekaran jiya Talata kamfanin MTN ya bada sanarwar rufe ofisoshinsa a sassan Najeriya bayan farmakin da wasu a Lagos suka kaiwa ofishinsa a can. Yanzu Alhamis din nan katafaran kamfanin Shoprite a nan Kano ya kasance a bude. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To a gaida Mahmud Ibrahim Kwari. To daga Najeriya kuma sai mu tsallaka kasar Jamhuriyar Niger inda ƴan kasar ke koka kan matsalancin rayuwa da suka fara fuskanta a dalilin rufe iyakar Najeriya da Niger din. Tamar Abari na dauke da karin bayani.
Makonni biyu kenan da kasar Najeriya ta rufe iyakarta da Niger, lamarin da ya sanya komai ya tsaya tak musamman ma a harkar kasuwanci kamar yadda wani dan kasuwa Bashir Saraci yake bayani.
Eh to mun kin san din masu danyen kaya an aka ce an yi abu kamar na awa ɗaya ko awa biyu mu muke cutuwa saboda mu kayan mu kaya ne wanda bayya jimurin ajiya inda yanzu da aka ce arihe boda nan mutane sun yi asara ba kadan ba shi ko da abin da za a yi gwamnati da gwamnati ba mu san ba ko menene mu Niger Najeriya dokar mu ba ɗaya bace kenan mu san menene yasa suka yi ba muna da motoci a hanya amma mun kirayi mutanen mu mun ce musu wanda suka tayi su yawo ai ga kina ga kasuwar babu shi ma kayan ba na Najeriya ba kowanne ba ya wadatar da mu bukatar mu yanzu Allah ya bada uzini dai adiba a gyara mu abin da zamu yi a da Allah ya sa haka yi zama alheri.
Yawan ƴan kasuwa musamman nan da magaran sun dogara da kasar ta Najeriya sun kuma koka ainun da yadda aka samu tsaiko a harkar kasuwar
rabin da yake ce mata rabin karakar wallahi ba mu ji ba dadi da duk satiye na ji yanzu kuma wallahi tun da karshe ban ji ba
gaskiya yanzu komai ya tashi yo ka je ka kawo da wahala dalilin ka wannan riya hanyar da aka ya kawo da yawa mutane ko ne yana jaji kowa yana jaji yana ta yana so Allah sa a bude wannan hanyar mu dai yanzu abin da muke so Allah ka taimake mu shugaban kasa ya taimake mu ya bude wa ɗan uwan mu hanya da Allah su samu kowa ya je zai nemo abin da zai ci.
Su ma dai magidanta masu cefa ne sun ji a jikinsu.
Ni ne Ahmad Rufai Abubakar. Wallahi muna ji a jikinmu musamman ma bisa kan abun masaruhi da kayan abinci dukka abubuwan da kika sani sun hauhawa wani kudin shi ya limka wani ya raba tsaka mu da wannan rihe iyaka wallahi ba mu ji dadin ta kwarai. Kuma wannan tsakaninmu da Niger da Najeriya gaskiya mutane da suke cewa ko da arihe iyaka ba a samu wata matsala to ga matsala nan ta samu dan mai karamin abu wanda zai je ya ce honan shi na yau da gobe yanzu ya san komai ya sauya komai ya ƙara kuɗi kai ba abin da bai ƙara kuɗi hatta da hatsi da masara da wake duka sun ƙara kuɗi dalilin wannan rihe iyaka wannan
ajiya rayya ya zubillahi qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaje iyaka sai ruga gat arihe na tai muka tai kai sojina suka bai don nazo ne da lissi adam ne ne kai kisa mun ba shiga nto wallahi ba sani ba ina zaka sai na ce kano kawo ta karkar kina karkata na hudo karta na lissi kina.
Tamar Abari, muryar Amurka daga damagaran a jamhuriyar Niger. Najeriya.
To Allah ya kyauta har yanzu dai ana tare da sashin Hausa na muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agogon muke cewa karfe 11:14 na safe ga shirin mana gaba.
Lafiya uwar jiki jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki zamu tattauna ne akan cutar dajin bakin mahaifa wato cervical cancer a turance. Cervical cancer wato dajin bakin mahaifa cuta ce da kan faru a mahaifar mace. Yakan auku ne idan aka samu fitowar wasu jijiyoyi a bakin mahaifar. Mafi yawanci ba sa nuna alamu a matakin farko. Tare da ni a cikin shirin akwai likita a matakin kwarewar aiki Dr. Suraya Awal Suleiman dake sashen kula da mata masu juna biyu da kula da lafiyar mata a asibitin tarayya dake Abuja wato National Hospital. Likita barka da warhaka.
Barka mu dai. Menene cervical cancer wato dajin bakin mahaifa?
Cervical cancer da ake kira a Hausance dajin bakin mahaifa ciwo ne da yake fitowa a bakin mahaifan na mace musamman ma wanda take da hatsarin kamuwa da wannan ciwo. Yana cikin cututtukan da ake samu ta hanyar saduwa sannan kuma shi dajin bakin mahaifa yana cikin matsalolin da suka addabi matan mu. Dajin bakin mahaifa shine na biyu daga dajin mama da ya addabi matan mu.
To likita me ke kawo wannan cutar?
Na farko dai shine mata wanda suka fara saduwa da maza a kananan shekaru sannan mata wanda suke saduwa da maza sama da namiji guda daya, mata wanda suke da ciwon kanjamau ko mazan da suke saduwa da su suke da ciwon kanjamau ko cututtukan da ake yadawa ta saduwa, matan da suke shan sigari, matan da suke hayayyafa da yawa, sannan mata kuma wanda suke da iyaye ko yayye da kane wanda suka kamu da wannan cutan.
Menene alamomin cutar dajin bakin mahaifa?
Cervical cancer baya fito da alamomi akan lokaci. Mace za ta iya zama da kwayoyin cutan wato HPV, ana ce mishi human papilloma virus. Ana samun shi ne ta hanyar saduwa. Shi wannan virus din zai iya zama jikin mace tsawon shekaru 10 ma kafin ta fara samun alamomi. Wasu in suka fara samun alamomi a shekara 5 da kamuwa da cutan zai iya yiwa ana ce mishi genital warts, wato wasu abubuwa za su tsiro a gaban na mace. Su kuma wayannan da kansu ma za su iya tafiya, wasu kuma sai an yi treatment din su gaskiya. Idan ta fara samun alamomi su ne: na farko za ta iya saduwa da mai gidanta ta ga jini, na biyu za ta iya samun yoyon mara mai wari da kalan kuma zai zama na brown haka da kuma yawa, sannan cikinta zai iya ciwo, za ta dinga samun yawan ciwon mara nan kasa, sannan za ta iya samun matsala wajen fitsari misali, domin idan ciwon yayi girma zai iya fara tafiya kenan daga inda yake nan bakin mahaifa, zai fara shiga cikin mahaifa da kanshi har ya fara tafiya ma ya haura ya shiga cikin jini ya tafi kashi, zai iya tafiya har huhun mace ya fara jawo mata matsalan numfashi, za ta dinga ramewa da kuma jinin nan zai ci gaba da zuba koda bata sadu da mijinta ba. Na farko in ta sadu da miji jini zai zuba, amma nan gaba zai ci gaba da zuba ne kawai jinin.
Kamar mata ɗan shekara nawa ne suka fi cin karo da cutar?
Yawanci mata daga shekaru 45 shine muka fi samun yawa cikin su, amma dai ana iya samun su koda daga cikin masu shekaru 18 ne misali idan sun fara saduwa da maza a kananan shekaru.
To likita, ana iya gadon cutar daji na bakin mahaifa?
Sosai yana cikin abubuwan da muke tambaya a cikin matan da suke zuwa da ciwon dajin bakin mahaifa, ana iya gadon shi.
Kamar idan mace ta gane tana da dajin bakin mahaifa, yaya kamata ta yi jinyar, yaya kamata ta kula da kanta?
Idan mata ta aka ce mata ta zo asibiti an duba an san tana da ciwon bakin mahaifa, zuwa za ta yi asibiti ba jinyar da za ta yi a gida da zai yi maganin wannan ciwon, domin ciwo ne wanda yake kisa. Inda an kama shi da wuri ne ma akwai abubuwan da likita za su iya yi kuma za su zauna lafiya lau ta rabu da shi kenan. Amma idan wanda ya yi tsanani ne dole sai ta zo asibiti an kula da ita, domin ko a yi mata tiyata ko a bata chemotherapy ko a bata radiation.
To likita, tunda cuta ce da ake iya gado, misali idan mace ta ga akwai wani nata ko mahaifiyarta da take da cutar, ita wani mataki ya kamata ta dauka domin kare kanta daga kamuwa da cutar?
Wayar da kai. Idan mace ta san cewa tana da risk factor na samun wannan cutar, abinda za ta iya yi shine ta kare kanta daga wayannan bayanan da muka yi wanda suke iya sa ta samu wannan cutar, kamar saduwa da namiji guda ko kuma kare kanta daga samun cututtukan da ake yadawa ta hanyar saduwa ta amfani da condom misali, sannan inda mai shan sigari ne misali ta daina shan sigari. Idan wanda ta san family tana da shi kuma za ta dinga zuwa asibiti. Akwai abin da muke yi cervical cancer screening wanda a Nigeria dai an ce daga shekaru mace tana da shekaru 24 za ta iya fara zuwa ana yi, ko kuma mace da ta yi aure ta sadu da namiji za ta iya farawa a ringa zuwa asibiti gynae clinic za ta zo a dauki kamar yanda ake daukan sample na gwajin toilet infection shi ma yana da is very similar to wannan procedure din za ta zo ne kawai a dauki sample akai lab a gwada za a gaya mata a bakin mahaifanki lafiya lau a bakin mahaifanki akwai matsala to idan yayin da take wannan screening din ne aka samu to za a iya treatment musamman idan ta san tana da risk factor din da za ta iya kamuwa da wannan cuta
to idan aka gano cutar tana matakin farko ko kuma kafin ta yi yawa akwai yiwuwar cewa in aka bata magani za ta warke ba za ta ƙara cin karo da cutar ba kenan ko yaya
cervical cancer bai da magani magani shi shine a cire inda ciwon nan yake to shine inda cervical cancer screening yazo ya zama dole domin macen da take da wannan tendency na su kamuwa da dajin bakin mahaifa in ta zo aka duba ta ta screening din nan aka samu to matabbaciya lokacin ciwon bai nisa ba to a lokacin nan akwai wani dan karamin tiyata da za a yi don a cikin clinic ma muke karamin tiyata da za a yi a yanke wannan wurin da ciwon ya fito ko kuma a amfani da ice nitrogen da muke amfani da shi mu sa a daidai wurin inda ciwon nan yake mu cire ta samu lafiya kenan daga nan domin za ta dinga zuwa da za a ci gaba da yi mata follow up za ta dinga zuwa clinic ana duba ko yaya domin in aka samu aka kona wannan wurin inda ciwon nan yake za ta samu lafiya amma muddin yayi nisa har ya fara cin jikin mahaifa har ya fara taba mara wannan sai dai kai ta oncology section wato inda za ta dinga samun chemo radiation therapy kenan
likita wani irin illa take yi wa mutum idan har ba a dauki matakin da ya dace da kuma gaggawa ba
illolin na da yawa daga yanda cutan yake tafiya domin baya tsayawa a bakin mahaifa zai kama daga bakin mahaifa ne ya shiga jikin mahaifa ya shiga gaban mace ya shiga har zuwa mara har ya shiga cikin jini da zai iya tafiya har zuwa kasusuwa zai iya shiga huhun mace zai iya tafiya har kwakwalwar mace nan da nan mace za ta fara samun farfadiya za ta dinga samun matsala wajen numfashi za ta dinga cin abinci rama ya shiga za ta dinga losing blood jini zai dinga zuba daga jikinta kenan a ringa kai ta asibiti ana bata jini akan kari mace za ta iya rasa ma control na fitsari da bayan gida wanda sai dole ko a yi mata aiki ko a ringa managing din shi da sa mata pampers ko a sa mata catheter wato tiyo da ake sawa cikin mara ya fito da fitsari to shi yasa gwaji shi cervical cancer screening yake da muhimmanci wajen kare matan mu daga wannan cuta
na'am to likita wannan cutar tana da rigakafi
tana da rigakafi akwai vaccine da ake badawa muna da su a gynae clinic din mu matan da muka ga cewa suna da wannan risk factors din misali suna da uwa ko yayye wanda suka kamu da wannan ciwon nan da nan muke ba iyayen nan shawara cewa ku kawo ƴaƴanku a zo a ba su wannan vaccine din abu ne wanda ake bada kamar su uku misali akwai Cervarix akwai kuma Gardasil shi ma ɗayan vaccine din so su za a iya ba su yau in aka bada misali nan da za a iya bada doses gaban guda uku ne shikenan mace ba wai sai ta ƙara dauka ba kamar dai yanda ake bada tetanus vaccine ko sauran vaccine din nan
to likita wace shawara zaki ba wa mata domin kare kansu daga kamuwa da wannan cuta ta daji na bakin mahaifa wato cervical cancer a turanci
shawaran da zan ba matan mu shine a sa lura a samu awareness wayar da kai wato kan da fahimta kan wannan cutar domin idan ka san abin da ke jawo shi zaka guje shi tunda dai yana kisa mugun ciwo ne wanda baya nunawa sai yayi tsanani
to likita yaya zamu kwatanta yawan matan da suke cin karo da cutar musamman ma a nan kasar mu Najeriya
zaki iya samu daya a cikin mata uku a kulliyomin nake nufi kenan daya a cikin mata uku za a iya cewa akwai cutar dajin bakin mahaifa
masu sauraron kada dai ku shafa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka kuma duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da ita a cikin shirin wato
Dr. Suraya Awal Suleiman
sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake mana fatan mu kasance lafiya
to madalla gaida Hawwa Umar yanzu kuma sai wasu kadan daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro ke turo mana ta email
a yau
sakonmu na farko ya fito ne daga Murtala Bala Harka Durumi yace salon muryar Amurka a yau zamu bayyana ra'ayinmu akan wata sanarwa da wakiliyar majalisar dinkin duniya ta fitar akan cin mutunci da zarafi da kisan ba gaira babu dalili da jami'an tsaron Najeriya suka yi ko kuma suke yi kware wannan batun haka ne sai dai muna kira ga gwamnatin Najeriya da ta dauki mataki wajen ganin hakan bai faru ba a nan gaba Allah ya zaunar da kasar mu Najeriya lafiya da ma duniya baki daya to amin daga nan sai sakon da ya fito daga Mahmud Salihu yace abin da ke faruwa a kasar Afrika ta Kudu na daga nan sai sakon da ya fito daga Mahmud Salihu yace abin da ke faruwa a kasar Afrika ta Kudu na kaiwa baki ƴan kasashen waje harhare abin tur da Allah wadai ne duba yadda ƴan Afrika ke kaiwa ƴan uwansu harhare wannan ya nuna cewa babu hadin kai a nahiyar Afrika kuma matakar kasar Afrika ta Kudu bata dauki mataki dakatar da wannan abin kunyan ba to akwai fayuwa daukar ramuwar gayya musamman a kasar mu Najeriya sakonmu na gaba ya fito ne daga Husaini Abdambam yace gobara daga kogi maganin ki sai Allah muna jajintawa mutanen da guguwar Dorian ta rusa din hallan su a kasar Bahamas da Amurka to jama'a ku cigaba da aiko mana da sakonninku da ra'ayoyinku mun gode ku huta lafiya
to madalla a gaishe ki to da wannan kuma ka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai a takeice
Ministan Bahama Hubert Minnis ya yi alƙawarin daukan duk matakin da zai taimaka wajen cetowa da kuma kokarin gyara bayan da mahaukaciyar guguwar iskar Dorian ta yi wa yankin Caribbean mai yawan tsibirai kaca-kaca. Shugabar Hong Kong Carrie Lam a yau Alhamis ta ce China ta fahimta tana girmamawa kuma tana ba da goyon baya akan yunkurin gwamnatinta na janyewa daga shirin samar da wata dokar hukunci da ya haifar da zanga-zanga na tsawon watanni uku. Lam ta sanar da manema labarai cewa yanzu muhimmin abin da za a maida hankali akai shine kawo ƙarshen wannan zanga-zangar da yake dada muni da kowace rana da dan dawo da zaman lafiya a Hong Kong. Tace tana fata cewa masu zanga-zangar sun fahimci halin da abin da suke yi yake wa birnin da kuma halin da suke jefa mazauna garin cikinta. Manoma a Kenya suna sa ran cin muriyar wani shirin bashi mai inshora da zai taimaka musu wajen sayan kayan abin aiki da irin tsirrai. Sabanin sauran basukan banki, wannan tsarin bashi ne mai sassauta hadari wanda ya kasance shirin wani kamfani mai bada bashi a birnin Washington mai suna IFPRI wanda manufarsa shine samarwa manoma sauki wajen asarar da suke tafkawa a kakar noma saboda canjin yanayi. Yanzu kakan damuna hudu kenan gundumar Machakos take fama da karancin ruwan sama kuma a haka manoma suke kallo gonakinsu yana lalacewa. Sauran iris canjin yanayi ya jefa su cikin talauci domin maimakon su ciyar da iyalansu da abin da suke nomawa sai dai su shiga kasuwa su sayi abinci. Gab da sake aukuwar wani fari a shekara ta 2017 ne suka samu wani taimako wanda ake kira Risk Contingent Scheme a turanci daga cibiyar bincike da ake kira Food Policy and Research Institute FIFPRI a turanci.
To madalla a gaishe ki masu raro anan maka karshen shirin namu ne yanzu sai kuma can an jima da dare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin kada amanta za iya zuwa shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin na voahausa.com da kuma shafin mu na Facebook yanzu a madadin Aisha Ma'azar ta na gabatar da shirin da kuma malama Nadia wadda ta bada umarnin shirin da ma injiniyan mu na yau ni sarfi lahashin kuma nake cewa kada ku kashe rediyon ku domin Amina da Zara'u na nan tafi da shirin yau da gobe shirin matasa